Assalamu alaikum. Yau za mu karasa jin ta bakin Nura Suleiman wanda ya ce wata kotu a Bauchi tare da hadin bakin wasu jami'an kotu na jihar da kuma tallafin wani sanannen attajiri sun kwace musu gadon da aka raba na mahaifinsu shekaru biyu a bayan da kotu ta raba musu wannan gadon kuma har su din sun ma riga sun sayar da gidan da aka ba su. Shin tana yiwuwa kotu ta raba gado kowa ya amince da wannan gado da aka bashi a cikin magada sannan kuma a ce bayan shekaru biyu ɗaya daga cikinsu ya zo ya ce shi baya son nasa sai wannan kotun ta je ta kwace wanda aka ba wasu ta mallaka masa bayan kuma an ba su ta hanyar shari'a sun kuma saida ta hanyar shari'a. Nura Suleiman ya yi zargin cewa jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma shi ne ya yi ruwa ya yi tsaki da hadin bakin jami'an kotun.
Wannan ai abin da yake da tabbaci kenan wanda na gaya ma kuma a bayyane. Garba Noma jarman Bauchi yana da hannu dumu-dumu a cikin wannan al'amari har zuwa ranar da aka yi wannan. Domin yanda aka yi muka san wannan ranar da rigima ya faru a kanin mahaifina Injiniya Zubairu Yakubu Turakin Bauchi. Bayan na same shi na gaya masa wanda aka kwace musu gida muna tare gaba daya. A nan Rabe GBA yake maimaita abin da ya faru a jiya lokacin da ake fidda kayansu. Yake gaya masa bayan ya roki lauyansu ana ce masa Haruna Yakubu akan cewa to su taimake su ko na kwana daya su bari su shirya kayansu su ebe. Yake cewa wanda zai iya hana wanda zai iya ba su wannan alfarma shine Garba Noma. Yace ya buga wayan Garba Noma tunda yana da wayansa. Garba Noma yace ba za a ba su minti daya ba, ba za a ba su wuni daya ba, kuma da a ba su kowane lokaci ba su fita daga gida, kuma gida ba za a sai da shi ba.
To wani dalili?
To ai abin da muke mamaki kenan. Domin Garba Noma bai da wata alaka da mu, ba mu da jini da shi. Yawwa,
kuma duk zuwa kotun nan da aka yi shin an taba gabatar da sunansa a matsayin ko wani wanda yake da hannu a wannan hidima?
Ai duk zuwa kotun nan da ake ba mu taba jin sunansa ba, ba mu taba sanin abin da ke faruwa ba, amma mu dai muna da yakini cewa cikin laujan nan akwai nadi. Domin wannan mata da ake rigima da ita shekaranta 73, matan nan bata san A ba, bata san A ba. In ta ga Alif ma za ta ce lauje ne
ita
Laraban Gamban Alin Kano. Amma in ka ga lauyoyin da suke zuwa kan shari'an, kai a matsayinka na mai hankali ka tabbata da cewa wannan akwai interestin waɗansu al'umma a cikin wannan.
To yanzu a wani hali ake ciki?
Yanzu halin da ake ciki shine kotu ta kwace gidan marayu, ta kwace gidan wanda ya saya, ta mallaka ma wannan mata. Duda shari'a yana gaban kotu akan a cire ma wancan matansa da ba a ba ta haƙƙi ba, a cire mata haƙƙinta. Suka kwace wannan, kuma lokacin da na koma bayan an kwace wannan gida na je na samu na bugawa shi CR waya. Budan bakin CR abin da ke gaya mun yace mun shi baya gari sai dai in samu giran kadi. Bayan mun je wajen giran kadi da ni da wanda suka sayi gida da sauran ƴan uwansa mun kai mutum 6 zuwa 8 yayi. Abin da ya faru kenan, yanzu mutum yana zaune ya raba matansa, wata tana wancan gida, wa'ansu yara suna wannan gida. Ya daga mana hankali a yanzu haka maganar da muke yayi ƙara akan cewa shi a dawo masa da gidansa ko kuma a bashi kudinsa, kuma ba yayi karan kowa ba, mu marayu da muka sayar masa da gida yake karan mu. Mu kuma mun sayar masa da gida akan hakkinmu ne, domin Allah ne ya bamu. Kotu ta tabbatar mana ga takardar kotu, wanda kotu ta tabbatar mana ba gida muka zauna muka raba wannan gado balle a ce mun san zuciya. Yawwa, kuma hukumar gidaje da safiyo ta je ta yi ma wajajen nan kudi na daraja, ta zo ta ce kowanne ga kudinsa. Kotu ta karanta ta ce to ku ɗakin ku kuna da mutum 10 maza kaza mata kaza, ga abin da Allah ya ba ku gida mai darajar miliyan kaza. Wannan kuma ku kuna da namiji ɗaya mata 4 an ba ku gida mai darajar kaza. Wannan kuna da maza 3 mata 4 an ba ku gida mai daraja kaza. Babban gida kuma an raba, wani kana bangare kaza kuna da abu kaza, wani bangare kaza kuna da abu kaza. Abin da yasa kenan kowane gida aka sayar. Kuma abin mamaki Alhaji Abdulwahab, watan duk gadan nan ba wanda aka ba a taba kiran kowa akan wannan al'amari ba sai ni, ko ba a taba nufan kowa.
Kana jin suna da wani kana da wani matsala ne da su ko kuma me yasa suka fi wato gwada sha'awa akan hidimarka?
Watan ni dai ina tabbaci saboda matsayina na dan siyasa mai gida nan muke tare da shi ba su zaman lafiya tare da jarman Bauchi Garba Noma, shine Dr. Malam Isa Igu da tsohon gwamnan jihar Bauchi. Kuma ƙarƙashin wannan ne shi ya fake don ya ci min mutunci ya tozarta shi a matsayinsa na ni yaransa. Yawwa, domin wannan aka fake sai du daga baya na gane asalin yanda sufan abin yake. Don kowace irin alaka na san Garba Noma sama da shekara 45, na san shi tun yana Garba ma bai je maka balle ya samu jarmai, shi ma ya san ni. yawa amma kowace irin alaka ni bai taba dan da shi ba bayan na ganshi a matsayin wani mutum wanda nake na san yake gaba da ni nayi mamaki wannan abu ashe tsohuwar rashin zaman lafiya tsakanin Jerman Bauchi Garba Noma da Dr. Malam Isa ya guda mataullan Bauchi a ƙarƙashin wannan a matsayin na dan siyasa wanda zamo director I gamas a gwamnatin Malam Isa ya guda kuma har yanzu muke tare da shi nake secretary na media and publicity na committee din sa ƙarƙashin wannan siyasan ne aka cutar da ni aka tsara ni cikin zalunci kuma yanzu da ni da ƴan uwana muna cikin bala'in da bamu san yanda zamu yi mu cire kanmu ba domin gado an sayar an ba mu magada kudin su sun kashe kudi kuma kotu ta zo ta mana fin karfi ga takaddun mu na ka'ida na rubutawa hukumar shari'a ta Abuja ga takarda nan kamar yanda kake gani na kuma rubuta hukumar shari'a ta jihar Bauchi duka wannan kuka amma har yau ni ban ji komai daga gare su ba daga ƙarshe sai na sake rubutawa ICPC ga takaddun su nan kaga tabbacin cewa sun karba yanda su ne ma suka tuntube ni suka ce mun suna binciken wannan abu sun tura Jos don su binciki cewa suka sake nema na amma hukumar shari'a guda biyun nan har yanzu ni ban ji daga gare su ba amma ina sa kyakkyawan cewa zan ji daga gare su tunda aiki ne na office amma kaji zalunci da hukumar shari'a ta yi mana kenan da kuma halin da muke ciki a yanzu haka
to yanzu a halin yanzu me kake bukata kana neman a sasanta ne domin ya zamanto a mance da maganin kotu ko kuma dai menene bukatanka kan wannan al'amari halin yanzu
ai abin da nake bukata shine ina neman hukumomin da abin ya shafa na Najeriya tunda ana maganar cewa mun samu canji kuma muna neman kowane bangare ya zamo yana aiki yanda ya kamata musamman bangaren shari'a hukumomin da abin ya shafa da su yiwa Allah da Annabi su duba mu a matsayin mu na marayu su shigo su duba yanda abin yake da kuma zaluntar mu da aka yi maganar sasantawa ai idan mun yi wani rigima da kai a tsake ne da a sasanta yawa wannan hakkin mu ne duk duniya ba wanda yake ce gado ba mallakin mu bane kuma ba wanda yake ce mu ba magada bane so domin haka sasantawa a menene ai wannan hakkin mu ne aka kwace domin haka muna fatan hukumomin da abin ya shafa su zo su karba hakkin mu ne su ba mu rayu su ba mu wanda shi kuma aka kwace masa gida wanda ya biya gida don mu sake huta da tafna dan yanzu haka mun shiga kotu so uku da shi akan cewa lalle sai a biya masa bukatun sa a bashi kudin sa ko a bashi gidansa wanda duk abin da ya kara gaskiya ne ya sai gida ya biya mu ba mu da awan haka kuma ya ba mu kudi mun aminta yawwa so kaga bala'in da muke ciki kenan
eh haka ne to yanzu daga kashe tunda yake akwai wata mata ma wanda yake aka mance da ita wannan raba gado kenan za a saki sabon lalle kenan gabaki da
shi kamar yanda shi chief inspector tun daga farko shari'a court of shari'a commission na Bauchi shi shugaban shari'a commission yanda yake wannan al'amari babu matsala babu damuwa gado dai shine mata hudu suna gadan mijin su kaso 1 daga 8 ne mace daya ma tana gadan mijin ta 1 daga 8 ne domin haka wannan gado ba canja shi za a yi ba za a raba gadan wannan mata ne wanda aka bata ita kadai a raba musu biyu kowa ta dauki nata kuma da muka tafi da ta tafi ta koma bangaren shari'a bayan yanda aka tura ta shi chief inspector shi Abdulrashid Inuwa Bello shi ya neme ni yace mun to ga wata magana nace masa na san wannan magana kuma haka ne yace to mu ba su a rubuce cewa mun san wannan magana haka ne yanda na samu sauran ƴan uwa na mutum 16 kowa ya rubuta ya sa hannu akan cewa wannan magana haka yake aka bashi a wannan rana da yace ayin a ranan kuma suka yi duk abin da su a hukumar shari'a daga can sama suka sa aka kwace wannan gida ba tare ma da an sauraro wannan mata ba wanda yanzu maganan wannan mata yana kotun kidin alkali yawa maganan yana nan ana kokarin ma a karba matakin tunda suka kwace wannan gida suka danka wa wata mata ita kadai
to ita Gambo Laraba ko kuma Laraba Gambo da ta halin yanzu
ai dama gidan sama da aka bata turan da aka bata har zuwa rana mai kaman tawo yana mazaunin nata ne kuma babu wani mutum dake alaka da wannan waje ko yake mu'amala da wannan waje yawa babu wani mutum ko ɗaya dake alaka da wannan waje saboda abun mamaki bayan an raba gado shekara biyu abinda Allah ya raba ba alfarma aka mana ba kuma wani mutum ya zo ya sa karfi saboda ya samu dama ya kwace hakkin marayu ya dauka ya ba mu wani wanda ke so to wannan shine abun ya ba mu mamaki ko yake ba mu mamaki
Nura Sulaiman kenan a shirin mu na gaba za mu ji martanin da shi Jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya maida game da wannan zargi na Nura Sulaiman babban magatakarda na kotun shari'a musulunci a jihar Bauchi ma ya tuntubi wakilin mu kan suna son mai da martani to amma har yanzu dai bai ce uffan ba kuma babu wani jami'in kotu da yace uffan kan wannan batun in sun mai da martani za mu kawo muku a huta lafiya